Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rarro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 15 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilo, ministocin kasashen tsaro na NATO za su gana a ranar Alhamis Juma'a, inda ake sa ran cewa ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov zai yi wa mahalarta taron bayani a game da halin da ake ciki dangane da yakin kasar Rasha. Wani harin da ake zargin 'yan kungiyar Al-Shabab da kaiwa ya yi sanadiyar sheka jami'an 'yan sandan Kenya 8 har lahira. Sannan Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutum miliyan 110 ne yaƙi zalunci da kuma take haƙƙin ɗan adam ya tilastawa barin muhallansu a faɗin duniya a ƙarshen shekara ta 2022.
To kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa
shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da izinin a dakatar da shugaban hukumar EFCC wato Abdulrashid Bawa domin a samu damar gudanar da waɗansu bincike-bincike.
Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Haka kuma za a ji cewa ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya ta yi Allah wadi da wani kisan gilla da aka yi wa mambanta.
Shekaran jiya akwai wani Fulani muna asara, sarkin Fulani asara yana kan hanya zai shigo su kama shi aka kai shi gidane aka kashe shi kuma aka yi guntu-guntu na ramar shi.
Daga nan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da safiyar yau. Ga labaran kamar yadda muka same su dalla-dalla. Ana sa ran cewa za a mai da hankali akan batun bukatun tsaron Ukraine na gaggawa da na dogon zango, yayin da ministocin kasashen tsaro na NATO za su gana a ranar Alhamis da Juma'a a Brussels, inda ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov zai yi wa mahalarta taron bayani a game da halin da ake ciki dangane da yakin na Ukraine. Abinda kasar ta fi bukata cikin gaggawa daga waɗannan bukatu a cewar mataimakiyar ministan tsaron kasar Hana Malaya cikin hirarta da muryar Amurka a jiya Laraba shine makaman da kasar za ta kare kasar daga hare-haren Rasha ta sama da kuma cimma burinta na dawo da ikon wasu yankunan kasar da Rasha ta karbe wanda ta fara samun nasara daga makon jiya. Bukatar Kyiv ta dogon zango ita ce batun shigar da ita cikin kungiyar kawancen tsaron ta NATO mai mambobi 30 ba tare da bata lokaci ba. Bukatar da ake kyautata zaton za a tattauna a kanta sosai a ganawar da shugabannin NATO za su yi a watan gobe a birnin Vilnius a Lithuania. A wannan makon ne ake sa ran cewa ministocin za su sake duba bukatun sojin Ukraine a kuma tsara shirin haɗin gwiwa, sannan a sake waiwayar batun karfin tsaron kawancen. An gwabza fada a wasu biranen yammacin Sudan masu rauni a ranar Laraba. A wani matakin fadada fadar da aka kwashe kimanin watanni 2 ana gwabzawa a kasar, yayin da alkalman mutanen da suka arce daga gidajensu ya haura miliyan 2. Rikici tsakanin sojan kasar da kungiyar 'yan bindiga na Rapid Response Support Forces ya haifar da matsalar jinkai a Khartoum da ma manyan birane a yankunan Kordofan da Darfur. Yadda fadan yake kara fadada na barazanar kara tsawaita rikici, kana yana iya janyo hankalin kungiyoyi masu makamai musamman ma waɗanda suke da alaka da kabila da kuma wasu daga waje. A hirarsa da kafar talabijin ta Al-Hadath daga El Janina, inda ake jin karar bindiga, Hamis Abubakar, gwamnan jihar Darfur ta yamma, yayi kira kasashen duniya su shiga lamarin da ya kwatanta da kisan kare dangi. Yankin Darfur a kasar Sudan ya sha fama da rikici tun farkon shekara ta 2000, lokacin da ya raba miliyoyi da gidajensu, kana hare-haren Larabawa 'yan ta'adda wato 'yan tada kayar baya da aka fi sani da Janjawi ya yi sanadiyar kisan mutane 300. Jami'an 'yan sandan Kenya 8 sun riga mu gidan gaskiya a lokacin da wata mota ta taka wani abin fashewa. Harin da ake zargin 'yan kungiyar jihadin Somalia na Al-Shabab ne suka kai, a cewar 'yan sanda. Wannan lamarin ya auku a ranar Talata ne a gundumar Garissa inda ke gabashin Kenya, yankin da yake kan iyaka da Somalia, inda Al-Shabaab suke kaiwa gwamnatin kasar mai rauni munanan hare-hare a Mogadishu sama da shekaru 15. Kenya a karan farko ta aiki da dakaru Somalia a shekara ta 2011 domin tarwatsa yan ta'addan da suke da dangantaka da Al-Qaida, sannan kuma a yanzu suke kan gaba wajen samar da dakarun da kungiyar AU take daukan nauyin su domin yaki da kungiyar. To sai dai kuma sun fuskanci wasu jerin har-haren ramuwar gayya, ciki har da wani mummunar kawanya a kasuwar kofar yamma a Nairobi a shekara ta 2013, wanda ya sanadiyar rayuka 67, kana wani harin a jami'ar Garissa a shekara ta 2015, inda aka kashe mutum 148. Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC.
Tunan zuma kaɗan Aishar Sakira da labarai kafin nan. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC Abdulrashid Bawa na sai illa masha Allah, wanda ya zaka rahotanni ke nuna cewa yana hannu hukumar bincike ta farin kaya DSS don gudanar da bincike a kansa. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa.
Wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da tabbacin cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da izinin a dakatar da shugaban hukumar EFCC wato Abdulrashid Bawa na sai illa masha Allahu, domin a samu damar gudanar da waɗansu bincike-bincike a kan zarge-zarge masu nauyin gaske da ake masa a gurin gudanar da aiki. Sanarwar wadda babban darakta yaɗa labarai na ofishin sakataren gwamnati Willie Bassey ya sanya wa hannu, ya ce shugaban ƙasa ya umarci Abdulrashid Bawa da ya miƙa ragamar shugabancin hukumar ta EFCC zuwa ga babban daraktan gudanarwa na wannan hukumar domin rikewa har lokacin da za a kammala bincike-binciken da za a gudanar a kan Abdulrashid Bawa. Wannan matakin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka a kan Abdulrashid Bawa bai zo da waɗansu 'yan ƙasa da mamaki ba, saboda ana la'akari da dama an dade ana takon saƙa tsakanin shi da waɗansu muhimman 'yan siyasa a Najeriya, wanda ake zargin ya haɗa baki da gwamnati mai ci a wannan lokacin wurin uzura ko takurama waɗansu wanda gwamnatin lokacin ba ta yi da su. Daɗin daɗawa ana zargin ya sa ido a kan waɗansu al'amura da suka shafi Bola Ahmed Tinubu a lokacin da yana kamfe, sannan kuma maganar canjin kuɗi na naira da aka yi wanda ya kawo cece-kuce a Najeriya, wanda Bola Ahmed Tinubu ya zargi cewa gwamnatin Shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauki wannan matakin ne domin kare lagunsa na lashe zaɓen ƙasar da aka gudanar. Na tuntuɓi wani babban lauya a Najeriya wanda ke da ƙwarewa a kan sha'anin kundin tsarin mulkin Najeriya, wato babban lauya Abdulhamid Muhammad, domin in ji matsayin doka dangane da wannan mataki da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka, inda yake cewa
akwai doka wadda ta kafa wannan hukumar ta yaƙi da cin hanci da rashawa a sashen ta sashe na 2 zuwa sashe na 3 da ita wannan dokar ta yi tanajin naɗa shugaban hukumar da mambobin ita wannan hukumar a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasar Najeriya, wanda ita kuma majalisar dattijai tana da ikon zartarwa akan wannan naɗi da shugaban ƙasa ya yi ma waɗannan mutane. So sannan kuma dokar ta sake yin tanajin cewa a sashi na 3 zuwa sashi na 2 ya ba shugaban ƙasar Najeriya cire waɗannan mambobi na wannan hukumar ko dakatar da su daga miƙamunsu. To dokar yanda ne nazarinta, babu inda ta tanaji ƙarara wadda ta nuna cewa shi shugaban ƙasa yana da ikon cire ciyaman na wannan hukumar. To amma a idon doka shine duk wanda yake da ikon naɗi ko naɗa wani mukami yana da ikon kuma ya dakatar ko kuma ya cire. Dokokin Najeriya da manyan kotunan Najeriya sun fassara waɗannan al'amura.
To wannan ya nuna cewa ko dakatarwa ko cirewa duk iko ɗaya ne, wato ana nufin ba a bukatar majalisa ta amince kafin ya tsige shi ya cire shi bayan ya dakatar da shi a yi bincike?
Wannan dokar ba ta tanaji haka ba, amma in zai yi naɗi ne zai naɗa shugaban wannan hukuma sai ya tura sunan wanda ita kuma majalisar da ce zai ta ƙasa za ta zartar da wannan ko kuma ta amince da wannan naɗi da shugaban ƙasa yi. Amma babu inda aka ce zai koma majalisa da tijai domin ya nemi izinin su kafin ya cire.
Babban lauya kenan Abdulhamid Muhammad a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum miliyan 110 ne aka tilastawa barin muhallansu a faɗin duniya. Filippo Grandi, babban kwamishina mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai a Geneva a ranar Litinin cewa mutane miliyan 108.4 ne suka rasa muhallansu a sanadiyar yaƙi, zalunci ko kuma take haƙƙin ɗan adam a ƙarshen shekara ta 2022, wato ƙarin mutane miliyan 19. Grandi ya ce mamayar Rasha a Ukraine wanda aka fara tun watan Fabrairun shekara ta 2022 shine babban makasudin ƙarin da aka samu. Tuni alƙaliman suka haura zuwa miliyan 110 a sakamakon rikicin Sudan mai tsawon makonni 8 wanda ya sanadiyar raba mutane miliyan 2 da muhallansu. Daga ƙarshe, China ta ce ta ƙulla haɗin gwiwa mai ma'ana da hukumomin Palestine a yayin ziyarar shugaba Mahmud Abbas a ƙasar. Sanarwar da aka yi a ranar Laraba na nuna wani mataki da China ta ɗauka na gangaminta na yin tasiri a fannin siyasa da tattalin arziki a yankin gabas ta tsakiya. Yankin ya kasance wani sabon al'amarin gasa tsakanin Beijing da Washington, inda China take neman hanyoyin samar da makamashi da kuma tallata irin tsarin gwamnatinta domin kalubalantar tsarin mulkin kasashen yamma na demokradiyya. Kodayake kwarewar China a gabas ta tsakiya ta ta'allaka ne a ɓangarorin wato a ɓangaren gine-gine, kere-kere da sauran al'amuran da suka shafi tattalin arziki. Beijing ta jima tana kulla dangantakar diplomasiyya da hukumomin Filastino, sannan kuma an yi wa Abbas cikakken tarbar ban girma na soji.
Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a Najeriya yayin da wasu al'ummi ke cigaba da fuskantar hare-haren da ake ganin Fulani ɓarayi ne ke kaiwa, ita ko kungiyar Fulani makiyaya wato Meti Allah ta ƙasa kokawa ta yi a kan cin zarafi ta ce ana yi wa Fulani a ƙasar. Wannan na zuwa ne a lokacin da kungiyar ke mayar da martani a kisan gillan da aka yi wa Nuba Fulatani a Sokoto da sunan jagoran barayin da suka addaba jama'a ne, wanda kungiyar ta ce ba wanda ake tuhumin bane a kashen. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Ayyukan 'yan bindiga na ci gaba da tunzura 'yan Najeriya, abinda kan kai wasu lokuta ga jama'a su ɗauki doka da hannu. Irin haka ne ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a makon da ya gabata, inda jama'ar gari tare da masu aikin tsaro na sakai suka yi wa wani Bafulatani kisan gilla da sunan cewa shine Charande, jagoran barayin da ke addabar jama'ar yankunan Ilela, Gwadabawa da wasu sassa da ke gabashin Sokoto. To sai da kungiyar Fulani ta ƙasa ta mayar Allah ta ƙara akan cewa abin da aka yi ɗaya ne daga cikin jerin ayyukan cin zarafi da ake yi wa Fulani.
Sunana Bello Aliyu Gotomo, kuma ni National Secretary General ne na Meti Allah ta Najeriya. Wani kashin gilla da aka yi ma mutanenmu abin ya wuce wuri. Shekaran jiya akwai wani Fulaninmu na asara, sarkin Fulani asara, yana kan hanya zai shigo Sokoto, aka tare shi nan bakin Kwari, garin Kwari, aka kama shi aka kai shigani aka kashe shi, kuma aka yi guntu-guntu na namar shi. Yau in an kashe Charande din nan tun da an ce shugaban ɗan daba ne shugaban, ai mu ma rawa za mu yi murna kuma mu yi shagali cewa ɗan ta'adda an kashe shi. Amma wannan dai da aka fi kashe shi garin jiya, sarkin Fulani Shehu asara ne, wanda an naɗa shi sarkin Fulani, inda yana da wata mugunta ba za a naɗa shi ba.
Na tuntuɓi wani mazaunin garin akan ko suna da tabbacin ɓarawon ne aka kashe.
A to mu 'yan saka kai din su haka mu suka zo da shi suka ce shine to shine mutanen gari suka kashe shi
ba ku tsaya muka bincika ba kawai da ƴan sa ka suka kawo suka ce shine sai aka yi mai wannan aikin
awo sai mutane suka kashe shi wa
to yanzu wani yanayi ake cikin nan giga ne da kuma can
yanzu yanayin da ma ake ciki ga barayin nan sun taho dan mu sun kashe muna mutane sun yi mutum takwas yanzu magana da ake ciki
a ina
nan giga ne nan bakin garija nan akwai wani dan daji nan kawayen giga ne da yamma ga giga ne nan yanzu haka nan ina bakin asibiti ne wurin ganin wani ba Allah da sun kalbi
har wayo na tuntubi daya daga cikin shugabannin al'umma a yankin wanda baya so ambaci sunansa wanda yace tabbas barawun ne aka kashe duk da yake daga baya suna jin kananan maganganu na cewa ba shine ba na tuntubi rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun inda mukaddishin kakakinta a jihar Sokoto ASP Ahmadu Fa'i ya bayyana cewa
officially ga babu wanda yazo ya yi report din cewa ba wancan in ta danni aka kashe ba kaga su police cannot even tell you wancan charan da aka ce mai ku charan bi da aka cewa an kashe police ba san shi da huska ba vigilance suka na action din kuma without all efforts mu abun ga ine amma kaga ba mu samu ba saboda ni aka ce mai kamar yadda ni ga ma officially ba mu da wani abu da zai da pointin wannan but an kashe mutum yes controllers an kashe kuma dan saba dai ana kai bincike da sauran abubuwa we still on the matter
kungiyar mai ta Allah dai ta ce yanzu haka Fulani suna fuskantar barazana a wasu sassan Najeriya domin ba da jama'a ba an halaka wasu Fulani makiyaya su 10 a wani yanki na jihar Niger
aka tare su a Mashego local government yara guda 11 suna tare da garke 8 na tumaki garke 3 na shanu aka kama su duka aka kashe su aka bar guda daya kuma duk yaran mu ne nan Sokoto
masana na ganin cewa wannan lamarin dan ba a kula cikin hanzari ba yakan iya kai ga haifar da mummunan matsala fiye da yadda take yanzu akan hakan ne ma kungiyar ta ce za ta tunkari mahukunta da neman dokar matakan da suka dace domin takaita matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to a gaida Muhammad Nasir shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931-1960 sai kuma kilo hazubu 130 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba ku da ma tambaya ni ke da ku da ma tambaya ni ke da
duk magana yancin nan da ake wallahi a iya ilimi na da dokokin da na karanta babu wata doka da ta ba wa mace yanci sama da yancin da Allah ya bata babu ita a duniya
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya abin da ya fita fili a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kore jagoranta da masu ruwa da tsaki da suka hada da Barista Aisha Aliyu Tijani da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungugu da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam shine mutane da dama da suka hada da wakilan al'umma ba su fahimci ainihin abin da ake nufi da yancin mata ko kuma yadda za a iya kare wannan yancin ba tare da an sabawa addini ko al'ada ba kamar yadda Barista Aisha ta bayyana da Mahmud ya tambaye ta cewa
Barista yancin nan naku an ce ku kanku matan a bayanin ki da kika yi kin dauko mana salsala kun fara karatun ya fara ne sa kuma kuna shiga aikace gashi yanzu ke bayan kasancewa ki lawaya ma ne ma kike digirin misali kuma ire-iren ki ba za su kidaye ba koda a nan birnin Kano nan misali me yasa ake ta samu wannan kwangabakon bayani game da fahimtar shi kansa wannan yancin naku ne gashi kun yi karatun kuna shiga ku fita amma har yanzu kamar bata canza zani ba ilimin naku kamar za a iya cewa ne ba ya tasiri komai
to bari in goya akan magana comrade rashin girmama ilimi shine kawai yanzu ya ga misali ba a karatun to misali zan baka takaitacce kan maganar buffalo din nan wanda yafi kowa hakikancewa akan ba za a yi ba da zaka turke shi ya gaya maka section 1 bai san shi ba wanda yafi kowa ya kar child rights act da za ya tsaya ka tambaye shi me section kaza yace ba zai fi iya ba wanda ya fi kowa yakar equal agenda and equal opportunity bills da zaka turke shi ba zai ce me ta ce ba illa kace sai dai ya kawo maka wannan aibun da ya ci karo ko da musulunci ko da ci tashi al'adar ya manta da cewa idan aka ce an yi domesticating din doka a gwamnatin tarayya ai domesticating shi kanshi ba wai kai magana copy and paste na dokokin turawa ko suna yin doka abinda ya ta dace da humanity da morality na hankalinsu da dace wasu ta dan adam wanda ya dace da yancin kowa a duniya na ya rayu ya zauna lafiya ya ji dadi kuma yayi abinda Allah ya aiko shi yayi a doran kasa wannan shine mission din Bature bai daka zauna da yunwa ba shi ma sai a ce akidar Bature ce tunda kai a addinin ka an rubuta maka zaman yunwa ai kaga ba inda aka rubuto maka shi yasa in aka zo ana magana yancin mata za ku yi ta rigima da su tunda ya zo ya ga kun matayen mu a kasashen musamman arewacin Najeriya sai a ce maka duk minti daya a wani statistics din mata 10 suna mutuwa akan haihuwa ko ƴaƴayen da aka haifa sun mutu wanda a ka'idar kiwon lafiya haihuwa ba dalili ce ta mutuwa ba indai za a ci a koshi a yi ta lafiya kuma a samu kula indai za a haihuwa asibiti a je antenatal a samu kula a ce mace tana cin abin da ya dace ka gane babu dalili a ce wai an haihuwa ta zama sanadin mutuwa mu bakake ko mu anan gargaje saboda ba mu waye ba muna mutuwa akan curable da preventable diseases
wato cutuka da za a iya
kaucewa ko a magance
su
to haihuwa ba wai dalili ne na ce a mutum ba duk magana yancin nan da ake wallahi a iya ilimi na da dokokin da na karanta babu wata doka da ta ba wa mace yanci sama da yancin da Allah ya bata babu ita a duniya ba a taba kovarin dinta ba yau da yancin musulunci aka dauko da haƙoƙin mu kullun ina magana wallahi malaman Kano ma ba za su iya magana ba saboda sun san cewar mace ba a san bata haƙinta da Allah ma subhanahu wata'ala ya ce a bata ba ba a bata ci ba aina aka bata
kama gashi kun yi karatun ku kuma kun za a iya cewa kun gaza ne
fadi misali ba gaza ake ba ana fadi kuma ana ganewa wacce tai tana ganewa yanzu misali mutum ya zo ana magana ciyarwar mace ya ce maka Allah ne bai horan ba ai ina ake wannan zancen bayan a ka'idar musulunci shi auren ma bai hau kanka ba sai da aka dora ka a mizanin istita'a sai kana da kwatankwacin gurgurdan tattalin arzikin da zaka iya ciyarwa da cayarwa da accommodating din haihuwa da in da ya zo ba a musulunci bai yadda ka haifi dan da ba zaka iya ci da shi ba musulunci bai yadda ka auri matar da zaka fita da yunwa ba mu ba mu san babu ba mu kawai koshi aka ce mu
kumata
mu mutumin koshi shi isa wacce aka saka Allah ya kasa ya tsare a hukumance a biya kudin haihuwa da shayarwa ga mallan yana zaune to ina ga wacce ake aure take cikin gidan aure ai kaga tafi kowa cancantan haƙin kula ka fahimta a al'adar kasa Hausa ne kawai ake mutuwa a bar mace da ƴaƴa barkatai ba ta da ilimin yadda za ta yi da su ba ta da ilimin karatu ba ta da na sana'a ba ta da na yadda za ta yi ta sarrafa ƴaƴan a musulunci doka haka take child rights act ma ba ta yadda da wannan ba yadda musulunci bai yadda ka haifi dan da baka kula da shi ba kawai kare ce akan wannan domestication din nan kanka karasa damar da aka ba wa ita Najeriya misali in ta dauko wannan doka fa yammacin duniya sai aka ce ta ratifying farko shine ta sa hannu ta yadda sai ta karbo ta zama kaga kenan ta zama signatory ta wannan convention din in ta karbo ta zo da ita sai kuma ƴan majalisar tarayya su karanta ta Allah ya ji kan kuma rabe mutu ba karatun ake inda ba su gane ba su dauko ahalin zikiri wanda suke da ilimin a biya su zauna su yi musu tafsirin kaza da aka ce kaza yake nufi to ba su yi ba sai a shekara 30 a Najeriya ana zancen doka wani bai san sunan title din dokar ma bai santa ba idan gwamnatin tarayya ta dauko ta yi za ta karanta me yayi daidai da al'adarmu da mu rayuwarmu da cimarmu da zamantakewarmu da al'adarmu da addininmu sai ta zo ta yi domesticating dinta ta caccanje abin da ya mata mai mata da wanda bai mata ba shine domestication na mataki na farko sannan kuma in tai wannan sai a bada dama wannan doka ta zama ta Najeriya to kowace jiha ita ma ta yi nata local domestication din Najeriya kasa ce wacce take da local government sama da 700 state 36 yare nawa gare mu a Najeriya al'adu nawa gare mu, addinai nawa gare mu, ka fahimce ni? To kowane bangare, misali Kano, majority Hausa ne, musulmai, in suka dauko dokar su kuma sai su karanta ta daidai da addinin su da al'adar su, babu wani waya cewa an dauko doka da ta sha bamban da addini, kai zaka gyara ta ta kalle ta, ka fahimce ni? To kai baka zauna ka karanta ta ba, kawai kana mata kallon ta yamma ce, wanda da zaka zauna ka karanta, kiran da nake wa ƴan uwa shine a karanta doka. Shi musulunci bai haramta mana cewa in mun tsinci abin da ya daidai da addinin mu mun dauka. Abin da bai daidai ba mu gyara, kuma menene bai daidai din ba diddigaggu ne. Mun yi karatu Child Rights Act na section 6 ne, bai yi daidai da musulunci ba, amma in muka dauke su ko ne zamu iya gyara su ya yi daidai da kallon musulunci.
To dama mallam zai mana lissafin wasu wata nukula guda bakwai
a wata
yawa. To amma mallam, kafin mu kai ga wannan lissafin da abin da yake wata tambihin da ya shafi wacce doka da ita sarata biyu dinta wato gabatar ba, musamman halin da kulirin nan yake ciki ba, ku malamai kamar wannan abin ya shafe ku kuma, misali wannan matsalar da ake magana na duk da kun yi karatu, amma wasu daga ciki ana zargin ku cewa idan al'amari ya bujuro ba ku tsaya ku karanta shi ku fahimce shi kawai sai ku hawo mambari ku faɗi matsaya, ba ka ganin watakila irin waɗannan abubuwan su ma suna mai da hannu agogo baya, musamman akan abin da shafi matan, da matan nan suna da abin da ake cewa a sensitive, wato mutane masu da ake bukata a rilita su, misali.
Yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Barista Aisha Aliyu Tijani da kuma Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo, sai Mahmud Ibrahim Kuri da ya hada da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Mahmud Ibrahim Kuri da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To madalla, don ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma a takaici.
To Sarfilo, a takaicen ana sa ran cewa za a maida hankali akan batun bukatun tsaron Ukraine na gaggawa da na dogon zango, yayin da ministocin kasashen tsaro na NATO za su gana a ranar Alhamis da Juma'a a Brussels, inda ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov zai yi wa mahalarta taron bayani a game da halin da ake ciki dangane da yakin na Ukraine. An gwamza fada a wasu biranen yammacin Sudan masu rauni a ranar Laraba, a wani matakin fadar da aka kwashe kimanin watanni biyu ana gwabzawa a kasar, yayin da alƙaluman mutanen da suka arce daga gidajensu ya haura miliyan biyu. Rikici tsakanin sojan kasar da kungiyar 'yan bindiga na Rapid Response Support Forces ya haifar da matsalar jinƙai a Khartoum da ma manyan birane a yankunan Kordofan da Darfur. Jami'an 'yan sandan Kenya sun riga mu gidan gaskiya a lokacin da wata mota ta taka wani abun fashewa. Harin da ake zargin 'yan kungiyar jihadin Somalia na Al-Shabab ne suka kai, a cewar 'yan sanda. Wannan lamarin ya auku a ranar Talata ne a gundumar Garissa da ke gabashin Kenya, yayin da yake kan wato da yake kan iyaka da Somalia, inda Al-Shabab suke kaiwa gwamnatin kasar mai rauni munanan hare-hare a Mogadishu sama da shekaru 15. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum miliyan 110 ne aka tilastawa barin muhallansu a faɗin duniya. Filippo Grandi, babban kwamishana mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai a Geneva a ranar Litinin cewa mutane miliyan 108.4 ne suka rasa muhallinsu a sanadiyar yaƙi zalunci ko kuma take haƙƙin ɗan adam a ƙarshen shekara ta 2022, wato ƙarin mutane miliyan 19.
To madalla, masu raro baki ɗaya abin da ya sabo ake nan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima ka 'yan da hantsi. Za mu zo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Don sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a izo shafukanmu na yanar gizo ta adireshin na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta gabatar da shirin da kuma Jimbi Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Tayo Kerry, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiya nan. Assalamu alaikum.